شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أن أوا نامنا غيسوا تا الدين المسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na Masjid Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wanda ke kofar asibitin koyarwan garin Azare jihar Bauchi wannan majalisi ne da muke karanta littafin Umdatul Ahkami min kalami khairil anam wallafar al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullahi alayhi wannan shine majalisi na 89 a wannan yammaci na Laraba 13 ga watan Jumadal Akhira 13 ga watan Rabiul Akhir hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1446 wanda yayi daidai da 16 ga watan Oktoba na shekara ta 2024. Na'am. Ba da 8 bane ko? Da 9 ne? Wannan na 90 kenan. Wannan zai zama shine majalisi na 90. Mun dan yi kuskure kadan. Ba shine na 89 ba. Zai zama shine majalisi na 90. Allah karba mana. Sai sati biyu da suka wuce. Allah na tuno ya tabbas shine zai zama wancan majalisin da ya wuce shine na 89. Na mance ne. Na'am. Ba ai sati guda ba. Satin da ya wuce. Majalisi na 89 hadisin Warrad ko Na'am. Na 88 hadisin Warrad Maula al-Mughira bin Shu'ba ko Tabbas. Shi kuma na 89 shine hadisin da muka shiga makon da makonni biyu da suka wuce. Na Sumai ko? Hadisin Sumai shine na 89. Hadisin Warrad Maula al-Mughira kuma shine na 88. To shi wannan hadisi na Sumai dama ba mu kammala bayaninsa ba. Lokaci ya cin mana. Shi Sumai kamar yadda muka yi bayani yana ɗaya daga cikin tabi'ai na musulunci kuma amintacce ne hadisan da aka samo daga gurinsa hadisai ne waɗanda suke ingantattu. Maula ne ga Abu Bakar bin Abdulrahman bin Abdul Harith bin Hisham shi ma wannan tabi'i ne cikin tabi'an musulunci kuma amintacce hadisan da aka samo daga gurinsa ingantattu. To shi Sumai ya ji daga Abu Salih As-Samman shi ma Abu Salih As-Samman tabi'i ne cikin ɗaliban Abu Huraira. To shi kuma ya ji daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi cewar talakawan muhajirai sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce ya manzon Allah masu dukiya sun tafi da matakai waɗanda suke maɗaukaka da kuma ni'imomi waɗanda suke tabbatattu tsayayyu. Manzon Allah bai gane me suke nufi ba. sai ya ce me kenan hakan ku ke nufi a bayanin naku suka ce suna salla kamar yadda muke salla su masu wadata kenan suna salla kamar yadda muke salla suna azumi kamar yadda muke azumi amma inda suka dara mu suka zarme mu suna sadaka mu ba ma sadaka saboda ba mu da abin da za mu yi sadaka da shi ba mu da dukiya su kuma suna da dukiya da za su fitar su ciyar su yi sadaka su yi kyauta sannan kuma suna yan tabayi mu ba mu da halin yan tabayi saboda ba dukiyar da za mu sai bawa balle mu yanta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace musu shin bazan sanar da ku wani abu ba wanda in kun kiyaye shi za ku riski duk wanda ya tsere muku sannan ku tsere ma wanda zai zo a bayan ku sannan kuma ba wanda zai kai ku falala sai wanda yayi kwatankwacin yanda kuka yi sai suka ce ƙwarayya manzon Allah muna buƙatar haka din to shine manzon Allah ya ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marra kuyi tasbihi subhanallah subhanallah kuyi kabbara allahu akbar allahu akbar sannan kuyi hamdala alhamdulillah alhamdulillah bayan kowace sallah sau 33 anan mun yi bayani fassara guda biyu da aka samu daga malamai wasu daga cikin malamai suka ce da tasbihin da takbirin da hamdalan duka su ne za su yi sau 33 kenan kowanne za a yi shi sau 11 za a yi subhanallah subhanallah sau 11 allahu akbar sau 11 alhamdulillah alhamdulillah sau 11 in an hada za su ba da 33 fassara ta biyu kuma kowace ɗaya daga cikin waɗannan zikiri guda uku za a yi ta sau 33 subhanallah 33 allahu akbar 33 alhamdulillah 33 to amma kowanne mutum yayi ya dace da sunna to a wannan gabar muka tsaya a majalisin da ya gabata inda za mu tashi inda ya ce qala abu salih sai abu salih ya ce wane ne abu salih as-samman dalibin abu hurairah ko shine zakwan as-samman wanda ake ce masa az-zayyat mai mai saboda yana zuwa da mai ya sayar a garin Madina yana zuwa da mai ya sayar a garin Madina suka ce yana zuwa da mai ya sayar da shi a Kufa yana cikin amintattu cikin tabi'ai na musulunci muka ce yaushe ya rasu Abu Salih As-Samman shekara 101 ko ya rasu shekara ta 101 to anan Abu Salih sai ya ce faraja'a fuqara'ul muhajirina sai talakawan muhajirai suka sake dawowa ga manzon Allah ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka sake dawowa zuwa ga manzon Allah da koke na biyu wancan koke na farko manzon Allah ya share musu hawayensu ta yadda ya dora su kan abin da za su yi dan su kamo masu kuɗi da suka tsere musu to shine suka sake dawowa karo na biyu da kokensu ga manzon Allah faqalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah sami'a ikhwanuna ahlul amwali yan uwanmu masu dukiya sun ji bima fa'alna irin abubuwan da muke yi sun ji sun dubayan sallah suna subhanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar masu dukiya da suka ji fa fa'alu mithlahu su ma sai suka je suna yin yanda muke yi kenan dai har yanzu tsugunu bai kare ba tsere musu da suka yi dai har yanzu dai yana saboda abun da aka karantar da su talakawan su je suna yi dan su kamo masu dukiya, to masu dukiyan sun dauka daga gun talakawan su ma sun je suna yi. Yanzu kenan in dai a bangaren ibada ce ta gangan jiki, ibada ta fatar baka, ibada ta zuci, duka sun yi kunnan doki da masu kudin da talakawan. To amma idan an dawo ibada ta dukiya, a nan ne masu kudin suka tsere wa talakawan. To wannan yasa suka sake dawowa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, suke sake kuka masa cewar waɗannan fa masu dukiyar, abin da ka bamu na zikiri wanda zamu na yi bayan salloli su ma sun dauka daga gurinmu, sun kwafa, sun kwaikwaya, sun je suna yi. Yanzu kamar suna so a ƙara ba su wani abu da za a keɓe su da shi, ta yadda za su kamo masu dukiya wajen samun lada. Wannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba gasa suke wajen tara naira ba, ba gasa suke wajen bunƙasa kasuwanci ba, ba gasa suke wajen gina gidaje ba, ba gasa suke wajen ababen hawa ba, a'a gasa suke wajen lahirarsu, wajen tara lada, wane ne ya fi tara lada, a nan suke gasa. Amma abin da ya shafi abin duniya ba shi ba ne a gabansu, shi yasa ba sa gasa a kansa. Wannan ya nuna bambanci nesa ba kusa ba tsakanin waccar al'umma da ta rayu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da wannan al'umma da muke rayuwa cikinta. Ita wannan al'umma da muke rayuwa cikinta, lahirar ba ita ba ce a gabanta, duniyar ita ce gabanta. Wani ma idan ka zo masa da magana kan al'amari na lahira wanda ya shafi dukiya, sai ya ga asara zai yi. Yanzu ya ɗauki kuɗinsa ya kaza da kaza a banza, yana ga kamar ya yi asara, yana ga duk wani abu wanda amfanin ba zai komo masa a nan gidan duniya ba asara. A'a ya ciyar, ya gina makarantu, ya toni rijiyoyi, ya yi burtsatsai, yana ga wannan asara ce, saboda ai a ganin ido amfanin ba zai dawo masa a duniya ba, babu wata riba da shi yake ga zai ci. To hakan yana ga asara ne, a banza zai ɗauki kuɗinsa ya ɓata shi a banza. Wannan yake nuna jahilci da yayi kakatutu da kuma ƙarancin imani cikin wannan al'umma da muke rayuwa a cikinta. Allah ya tseratar da mu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka zo masa da wannan koke na biyu, fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u, ai wannan din da kuka gani falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda ya ga dama. Saboda haka kar ya daga muku hankali, ba lallai bane dama dole mutane su zama kai daya, dole Allah ya fifita wasu akan wasu, wasu Allah ya fifita su a lahira akan wasu, wasu kuma a duniya ne Allah ya fifita su akan wasu. Wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya, wannan hikima ce ta Ubangiji ya fifita wasu akan wasu, bai sanya mutane sun zama bai ɗaya ba, bai sanya mutane sun zama kai ɗaya ba. Walau la an yakuna nasu ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arija alaiha yadhharu. To anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wannan fifiko ne Allah ya ba su akan ku. Mun yi bayani na maganganun malamai dangane da wane ne ya fi falala, shin talaka mai haƙuri bisa ƙaddarar da Allah maɗaukakin sarki ya masa na zama cikin talauci da kuma ƙoƙarin ibada da neman yardar Ubangiji subhanahu wata'ala, shi ya fi falala gurin Allah maɗaukakin sarki, ko kuma mai kuɗi wanda yake mai godiya? wanda ya gode bisa ga ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya masa, sa'annan kuma yake ciyar da dukiyar wajen bunƙasa addinin Allah, wajen neman yarda Allah, kuma hakan bai hana shi ibada tuƙuru kamar na talakawan ba. Wanne ne yafi falala? Mun yi bayanai dangane da maganganun malamai a majalisin da ya gabata. Kala Sumai, sai Sumai ya ce, shi ne marawaicin wannan hadisi, ɗaya daga cikin tabi'an musulunci, Abu Abdullahi al-Madani, ya ce, fa haddattu ba'da ahli bi hadhal hadith, sai na ba da labarin wannan hadisi ma wani daga cikin iyalaina, wasu daga cikin iyalaina, na karanta musu wannan hadisi, da na ji daga Abu Salih As-Samman, wanda shi kuma ya ji daga Abu Huraira. Faƙala, sai wanda na karanta masa cikin ahalina, sai ya ce, wahamta, ka yi wahani, ka samu ruɗani, baka kawo hadisin yanda yake ba, ka yi kuskure, hadisin baka zo da shi yadda yake ba. Inna ma ƙala laka, ai, abin da ya ce maka shi ne, tusabbihu Allah 33, wa tahmadu Allah 33, wa tukabbiru Allah 33. Ya ce, kai, ka samu ruɗani, ba haka aka karantar da kai hadisin ba. Yadda ya faɗi, yadda manzon Allah ya faɗi shi ne, tusabbihu Allah 33. Ka yi tasbihi sau 33, ka ganin ya fayyace. Can an haɗa tasbihi da kabbara da hamdala, an haɗa su a cikin 33 guda ɗaya. Ka yi tasbihi, ka yi kabbara, ka yi hamdala sau 33, sai ce, a'a, ka samu ruɗani, ka samu ruɗewa, ba haka annabi ya faɗi ba. Abinda annabi ya faɗi shi ne, tusabbihu Allah 33. Ka yi tasbihi sau 33, subhanallah, 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 sau 33. Wa tahmadu Allah 33. Sannan ka yi hamdala, alhamdulillah, 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 shi ma ka yi sau 33. Wa tukabbiru Allah 33. Sannan ka yi kabbara sau 33. In mun kula da wannan lafazi na ɗaya daga cikin iyalan Sumai, ya bambanta da lafazin da Sumai ɗin ya zo da shi. Lafazin Sumai, an gabatar da kabbara akan hamdala, amma a wannan lafazin ɗaya daga cikin iyalansa, an gabatar da hamdala akan kabbara, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Wani ya shigo a nan muna karatun, ya ɗaga hannu, sai ya ce, ai, yanda aka fi sabawa shi ne subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya ce, haka aka fi sabawa. Mu kuma abin da yake littafi muke karantawa, sawa'un an saba ko ba a saba ba, abin da ya zo cikin littafi shi muka karanta. Kenan an samu bambanci tsakanin riwayoyin guda biyu. Shi Sumai, yadda ya kawo, an gabatar da hamdala akan kabbara. Shi kuma ɗaya daga cikin iyalansa, an gabatar da hamdala akan kabbara, subhanallah, alhamdulillah, sai Allahu akbar ita ce a ƙarshe. Wannan bambanci na farko ke. Bambanci na biyu, a lafazin da Sumai ya zo da shi, an haɗa subhanallah da Allahu akbar da alhamdulillah cikin adadi guda ɗaya. Ka ce subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah sau 33. Amma a lafazin da ɗaya daga cikin iyalansa ya zo da shi, kowanne an ware masa 33. Subhanallah sau 33. Alhamdulillah sau 33. Allahu akbar sau 33. To, lokacin da Sumai ya ji wannan gyara da ɗaya daga cikin iyalansa ya masa, ya ce, faraja'tu ila abi salih. Ya ce, to, ni dai na san kam ban samu ruɗani ba, yanda na ji haka na isa. To, amma don na samu yaƙini, ta yi ni ɗin na kuskure, tunda ni ɗan adam ne, ɗan adam kuma tara yake bai cika goma ba, zai iya yiwuwa na kuskure. Ya ce, sai na sake komawa Abu Salih. Wane ne Abu Salih? Shi ne wanda Sumai ya ji hadisin daga gurinsa. Shi kuma Abu Salih ɗalibi ne na Abu Huraira. Shi Abu Salih ya ji daga gurin Abu Huraira, Sumai kuma ya ji daga Abu Salih. to da ɗaya daga cikin iyalansa ya nuna masa cewa lafazinsa akwai kuskure ciki sai ya sake komawa dan ya tabbatar shin hakan ne lafazin da ya samu daga Abu Salih yayi kuskure ko kuma Abu Salih din ne yayi kuskure Abu Hurairah dai ba yadda za a ce yayi kuskure to shine yace farajatu ila Abi Salih sai na koma zuwa ga Abu Salih dan in tabbatar da menene hakikanin lafazin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin cewa subhanallah Allahu akbar alhamdulillah waɗannan su uku a yi su sau 33 shine yazo daga manzon Allah ko kuma subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 shine yazo daga manzon Allah sai koma gurin Abu Salih dan ya tabbatar fa qultu lahu dhalik lokacin da na isa ga Abu Salih sai na juye masa labarin abun da ya faru tsakanina da ɗaya daga cikin ahalina bayan na karanta hadisi yadda naji daga Abu Salih annabi ya ce tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubra kulli salatin 33 marra sai wani daga cikin iyalaina ya ce a kai kuskure abun da annabi ya faɗi shine tusabbihullaha 33 wa tahmadullaha 33 wa tukabbiru Allah 33 ya juye wa Abu Salih abun da ya faru to me Abu Salih yace fa akhadha bi yadi sai Abu Salih ya kama hannuna mun yi bayani a baya cewar a duk lokacin da malami zai yi magana ya kama hannun dalibi za a fita da fa'idoji guda biyu fa'ida ta farko yana so dalibin ya ƙara dawo da hankalinsa sama da yadda ya dawo da shi ma'ana ƙara bani hankalinka inda ka bani hankalinka kashi 90 cikin 100 yanzu bani kashi 100 cikin 100 shine hikimar kama hannun sannan fa'ida ta biyu cikin fa'idojin kama hannun dan ya nuna shakuwar malamin da dalibin da kuma yadda malamin yake nuna kaunarsa ga wannan dalibi waɗannan na daga cikin hikimomin da suke sa malami ya kama hannun ɗalibi to shine Abu Salih sai kama hannun Sumai dukkan su tabi'ai ne amma kuma Sumai yayi riwaya daga Abu Salih a matsayin sa na malamin sa faqala sai Abu Salih yace qul Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugha min jami'ihinna 33 ya dai nanata masa abin da ya gaya masa a farko kenan yanda ka karantar a farkon babu kuskure shine yace kul kace Allahu akbar ka fadi Allahu akbar wa subhanallah kuma kai subhanallah walhamdulillah kai alhamdulillah hatta tablugha min jami'ihinna har ka kammala guda ukun nan 33 sau 33 kaga kenan yana nan akan bakansa yana nan a lafazinsa na farko har ma a nan gurin ya gabatar ma da Allahu akbar akan subhanallah amma a can in mun kula subhanallah ya fara gabatarwa sai Allahu akbar sai alhamdulillah amma a nan gurin ya gabatar da Allahu akbar akan subhanallah kamar isharar da Abu Salih yake yi wa Sumai babu laifin an gabatar da wannan akan wannan ko wannan akan wannan yace wannan daidai ne duk an ji daga manzon Allah kamar isharar da yake yi na farko kenan kenan ba lalle bane sai an gabatar da subhanallah abiyo baya da alhamdulillah a karkare da Allahu akbar abin da Abu Salih yake ishara kenan duk wanda ka fara da shi daidai ne ka dace da sunna ko ka fara da subhanallah ka biyo baya da alhamdulillah sannan ka karkare da Allahu akbar ko ka fara da subhanallah ka biyo baya da Allahu akbar ka karkare da alhamdulillah ko kuma ka fara da Allahu akbar ka biyo baya da subhanallah ka karkare da alhamdulillah duk yadda kai daidai ne duka ambato ne ga Allah subhanahu wataala qul du'allaha aw du'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna isharar da Abu Salih yake masa in ka gabatar da wannan akan wannan ko ka jinkirta wannan akan wannan duk ka dace da sunna kenan ba lalle bane sai an jera su subhanallah alhamdulillah allahu akbar sa'annan kuma idan su ukun gaba ɗaya kai su sau 33 ka dace da sunna. Isharar da Abu Salih yake yi wa Sumai kenan a wannan lafazi nasa. Kenan lafazin da ya fito daga gurin Sumai ba wai an samu wahami bane daga gurinsa, ba ruɗani aka samu daga gurinsa ba, a yanda ya ji daga Abu Salih haka ya isar. Kenan tuhumar da ya aka fuskantar da ita gare shi daga ɗaya daga cikin iyalansa, wannan tuhumar ba ta da asali, saboda shi yadda ya ji haka ya isar. Kenan ba wahami ya yi ba, ba ruɗani ya samu ba, yadda ya ji haka ya isar. Wannan hadisi ɗan uwa da muka karanta ya kunshi darussa da fa'idoji. Gabanin mu je ga hadisi na ƙarshe a wannan babi, babu dhikri aqibas salati. Fa'ida ta farko da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, hadisin yana karantar da mu ana so ga musulmai su zamanto masu komawa ga malamai a mas'aloli na shari'a. Duk wani abu da ya taso musu, to abin da ake so shine su koma ga malamai su ji menene hakikanin karantarwar shari'a kan wannan mas'ala din. Ba a so su yi gaban kansu, ba a so su yi da tunaninsu, saboda duk abin da bawa zai yi wanda yake da alaka da shari'a ana so ya zamanto yana da dalili a Alkur'ani ko kuma a hadisi na ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi ma'abota ambato su ne malamai in kun kasance ku ba ku sani ba. To a nan gurin in muka kula za mu ga Sumai ya sake komawa Abu Salih dan ya samu hakikanin bayani. Wannan fuska ta farko ke. Fuska ta biyu, talakkawan muhajirai da suka tashi abun yake ci musu tuwo a ƙwarya, ai gurin babban malaminsu suka je shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, cewar ai masu dukiya ya manzon Allah sun tafi da matakai wanda suke madaukaka. Annabi bai gane me suke nufi ba, me kenan kuke nufi da wannan maganar taku? Suka ce suna sallah kamar yadda muke, suna azumi kamar yadda muke, amma inda suka zarme suka dara mu suna sadaka da dukiyar da Allah madaukakin sarki ya hore musu, suna ciyar da ita fi sabilillah, sannan suna sayan bayi su yanta. Kenan duk wani aiki na alkhairi da Allah madaukakin sarki yake so ya yadda da wannan aiki suna yi da dukiyarsu. To kaga anan gurin ai sun koma ga manzon Allah da al'amari ya taso musu cikin al'amura na addini. To haka ake so duk wani nagartaccen musulmi ya zama, duk wani abu da ya taso maka na addini koma ga malamai, sha Allahu za ka samu mafita. Malamai kuma nagartattu su suna komawa ne ga littafin Allah da hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, ba sa dora mutane a kan san ransu. Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in wa hukmuhu ila Allah, duk wani abu da kuka samu sabani cikinsa to hukuncinsa na gurin Allah. In kun koma littafin Allah za ku samu mafita, in kun koma hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama za ku samu mafita. Fa'ida ta biyu da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke kwaɗayin lahira da kuma tsananin duniya. To sahabbai sun kula da haka. Sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun kula da haka, yasa ba su sanya duniyar ita ce a matakin farko ba, suka sanya ta a mataki na biyu, lahira ta zama ita ce a matakin farko. Fa'ida ta uku da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi, za mu fahimci cewa ya halarta a yi gasa a kan ayyukan alkhairi, ai gasa, ai tserere ne a kowa ya ga ya yi ƙoƙarin ganin ya fi ɗan uwansa wajen aikata aikin alkhairi. Kenan ƙalubalenmu a wannan zamani, mu gasarmu kan taro da sisi ne, amma ana gasa a yau a kan al'amarin lahira kamar ba a yi ba, kuma abun so ne, abun jinjina ne a mahanga ta shari'a. Shi yasa sahabban manzon Allah ya zama suke haka ɗin. Fa'ida ta huɗu, da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci cewar da aikata ayyuka na da'a bawa zai je mataki wanda yake madaukaki musamman aikin da'a da yake da alaka da dukiya shi yasa waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zo kokawa manzon Allah yadda masu dukiya suka dara su sai suke cewa zahaba ahlud duthuri bid darajatil ula masu dukiya sun tafi da matakai wanda suke madaukaka kenan mutun zai iya samun mataki wanda yake madaukaki idan ya zama yana sadaukar da dukiyar sa wajen ayyuka na alkhairi shi yasa sahabban nan suka yi wannan shedawa bayin Allah wanda Allah ya hore musu dukiya a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fa'ida ta hudu da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta hadisin na karantar da mu falalan waɗannan zikiri guda uku subhanallah alhamdulillah Allahu akbar waɗannan zikiri guda uku da muke ganin su arene arene suna da girma gurin Ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa manzon Allah da ya tashi koyawa sahabbansa waɗannan zikiri guda uku gabanin ya koya musu sai da ya bayyana musu falalansu yace afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum shin bazan sanar da ku wani abu ba wanda in kun lazumce shi in kun kiyaye shi za ku riski wanda ya tsere muku kaga wannan yake nuna mana falalansu kenan duk wanda ya kiyaye waɗannan zikiri guda uku subhanallah alhamdulillah allahu akbar duk wanda ya tsere masa zai riske shi wannan na nuna mana falalansu na farko ke na biyu wa tusbiquna bihi man ba'adakum da waɗannan zikirin za ku tsere ma wanda suke bayan ku kenan in ka lazumci waɗannan duk wanda bai lazumce su ba ka tsere masa ka masa fintinkau ka masa wuya har da kafafuwa sannan abin da zai ƙara fito mana da falalar waɗannan zikiri guda uku fadin manzon Allah da ya ce wala yakunu ahadun afdala minkum babu wani wanda zai zamanto mafifici daga cikinku illa man sana'a mithla ma sana'atum sai wanda ya aikata kwatankwacin yanda kuka aikata ba wanda zai kai ku falala wala yakunu ahadun afdala minkum ba wanda zai kai ku falala matukar kullu zumci subhanallah alhamdulillah allahu akbar illa man sana'a mithla ma sana'tum sai wanda ya aikata kwatankwacin yanda ku aikata kenan sai wanda yake subhanallah alhamdulillah allahu akbar saboda haka yan uwa duk wanda zai idar da sallah yana idar da sallah ya tashi ya tafi ba karamar asara yake saboda ya bar falala mai tarin yawa manzo Allah ya ce duk wanda ya lazumci waɗannan zikiri guda uku duk wanda ya tsere masa zai riske shi sannan kuma zai tsere ma wanda suke tare sannan ba wanda zai kai shi falala sai wanda ya kwatankwacin yanda yake saboda haka kar muna wa kan mu rowa yan uwa hadisan da muka idar da sallah mu yi kokarin zama muna yin su subhanallah alhamdulillah allahu akbar idan kana da rara na lokaci to kai sau 33 din yafi kowane daya in kuma kana sauri ko kana da wata bukata to babu laifi kai sau 11 amma dai kar ka haramta wa kanka kar ana idan da sallah wuf ka fice a masallaci kamar yadda kake zaune kan kaya ko wanda ake dana maka garwashin wuta to wannan ka haramta wa kanka alkhairi mai tarin yawa falala mai girman gaske gurin Ubangiji subhanahu wataala fa'ida ta biyar da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci soyayyar da take tsakanin talakawa da masu wadata ta yaya muka fahimci haka akwai wanda ya gano mana inda talakawa suka dawo karo na biyu gurin manzon Allah suka ce sami'a ikhwanuna yan uwanmu sun ji ahlul amwali masu dukiya bima fa'alna da game da abin da muka aikata na subhanallahi alhamdulillah Allahu akbar fa fa'alu mithlahu su ma sai suka yi kwatankwacin sa. Wannan yana nuna mana soyayyar da take tsakanin talaka wannan da masu kudi, saboda sun kira su da ɗan uwansu saboda soyayyar da take tsakanin su. Sannan abu na biyu da zai ƙara fito mana da soyayyar da take tsakanin talaka wannan da masu kudi na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yadda masu kudin ke bibiyar mai talaka nan suke aikata na alkhairi mu ma mu aikata. Yau mai kudi yana ga yazo ya shiga cikin ku ma ku yi ibada, yana ga kaskanci ne, su masallatan su daban, gurin ibadar su daban. Inda ka samu talaka yana jin haushin mai kudi, da inda ka samu mai kudi kuma ganin kaskanci yake yi wa talaka, makaskanci yake ganin shi kasashe gazajje wanda bai kai ba. Haka muke rayuwa a yau tsakanin masu kudi da talakawa, kowa da layinsa, nan layin masu kudi, nan layin talaka. Ko unguwanni ka je, ga unguwannin masu kudi, ga unguwannin talakawa, ba za su zauna cikin talakawa ba, saboda me sun fi karfin su zauna cikin talakawa? Akwai disturbing, misali ba za su samu cikakken baccin safe ba, ghetto area za a dame su da hayaniya. To shi kuma talaka duk sanda ya ga mai kudi aka ya sha danyar shadda, kaga matsiyatan sun cinye dukiyar mu, ko ya ganshi ya hau mota mai numfashi, ka gansu dai marasa tausayi. To akwai wannan yanzu a wannan zamanin tsakanin talaka da masu kudi, masu kudi na jin haushin talaka, talaka ma na jin haushin masu kudi. Sabanin zamanin manzon Allah yan uwan juna suke, zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mai kudi da talaka jin su suke abu daya, ba sa gani wani yafi wani sai da takawar Ubangiji subhanahu wataala. Fa'ida ta shida da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci falalar Allah tana da yalwa, falalar Allah tana da faɗi, kuma yana bayar da ita ga wanda ya ga dama. Zai zaɓi wane mai kuɗi ne ya ba shi kuɗin ya ƙara masa, ya ƙara masa, ya ƙara masa, kuma sai ya sa shi ya zama mutumin kirki mai tsai da sallah, mai kiyaye dokokin Ubangiji, mai mu'amala tsakaninsa da mutane. Kaga wannan fadlullahi utihi man yasha, samun irin wannan a yanzu kaɗan ne cikin al'umma. Fa'ida ta bakwai da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta, za mu fahimci cewar wannan zikiri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbansa ana yi ne bayan sallar farilla, bayan sallar farilla ake yi. Ta yaya muka fahimci haka? A hadisin dai bai bayyana mana ba. Annabi cewa yayi dubura kulli salatin, ko yace tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna, sai yace me dubura kulli salatin, ku yi tasbihi, ku yi kabbara, ku yi hamdala bayan kowace sallah. Kowace sallah kuma farilla ta shiga, nafila ma ta shiga. To amma yaya aka yi muka gane cewar sallar farilla ce? Annabi ya ce dubura kulli salati, bayan kowace sallah. To aka yi muka gane cewar bayan sallar farilla ce. Alaikum assalam. Na'am. Ba a yi. To wai daga hadisin ya aka yi muka fahimci cewar bayan sallar farilla ne banda sallar? Na'am. Na'am. To Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafificin sallah da bawa zai shine a gidansa banda sallar farilla. Wannan ya nuna sallolinsu na nafilfili a gida suke, wanne suke a masallaci farilla, don a gida suke yaya za a yi masu kuɗi su ga wannan zikirin da suke kage kenan ne nuna sallar farillah saboda sallolin su na nafilfili suna yi a gida ne to shi yasa muka fahimci cewa wannan zikiri da manzon Allah ya karantar da talakawan muhajirai masu kuɗin suka gani suka zo suna yi bayan sallar farillah ce saboda sallar farillah ita ce annabi ya kwadaitar a yi ta a masallaci anan ne kuma wani zai iya ganin aikinka amma sallar nafila fa manzo Allah ya kwadaitar a yi ta a gida yace kar ku sanya gidajen ku su zamanto kamar makabarta ba kwa sallah cikin su to galibin sallolin su na nafilfili suna yi ne a gida to da bayan sallar nafila ne kawai da masu kudin nan ba za su gani ba to amma da yake bayan sallar farilla ne sai suka ga irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya musu su ma sai suka koma suna yi fa'ida ta takwas ta kusa da karshe za mu fahimci falalar wanda Allah ya bashi wadata kuma ya sanya shi zama mai addini wannan yana da falala sosai shi yasa annabi ya ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falalar Allah ce da yake bada ita ga wanda ya ga dama yanzu wanda Allah ya bashi dukiya bayan ya bashi dukiya ya sa shi ya zama mai addini mutumin kirki to wannan Allah ya masa komai sai godewa Allah fa'ida ta ƙarshe da zamu dauka karkashin hadisin zamu fahimci kankanin aiki ne da bawa zai yi sai ya samu lada mai tarin yawa yanzu wannan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar da zaka yi bayan idan da sallah zai dauke ka sama da minti biyu ba zai dauke ka sama da minti biyu ba in ma so sha ɗaɗɗai kai kan ma ba zai ɗauke ka sama da minti ɗaya ba kaga aiki ne kankani amma kuma an tara masa lada mai tarin yawa an ce za ka tsere wa duk wani wanda baya yi kai ka tsere masa ka masa fintin kau sannan wanda ya tsere maka za ka riske shi sannan ba wanda ya kai ka falala sai wanda ya yi kamar yadda kai aga aiki ne kankani a kankanin lokaci amma kuma an tara masa falala waɗanda suke masu tarin yawa hadisi na ƙarshe a wannan babi
bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala rasulillah ana aisha radhiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها علام فنظر إلى علامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهم واتوني بعنبجانية أبي جهم فإنها ألحتني آنفا عن صلاتي الخميسة كساء مربع له أعلام والأنبجانية كساء غليظ
وانا حديثي an samu daga ummuna Aisha Allah ya dade ita take ba da labari cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam salla fi khamisatin laha a'lam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi salla cikin wata riga wacce take da design take da kwalliya take da kawa a jikinta riga ce da aka yi ta da alharir an yi mata kawa an mata design an mata kwalliya sosai fa nazara ila a'lamiha nazratan lokacin da yake cikin sallarsa sai yayi dube so daya tak zuwa ga design da kwalliya da aka yi wa wannan riga din falamman sarafa lokacin da ya idar da sallar sa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idhhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahab wannan rigar tawa ku tafi da ita zuwa gurin abu jahab me yasa annabi yace a tafi da ita zuwa gurin abu jahab dalilai guda biyu malamai suka ambata dalili na farko suka ce Abu Jahab ne yazo da rigar yayi kyautatta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma bisa dabi'a irin tasa in an masa kyauta baya kin karba saboda wani zai iya maka kyauta ka ki karba sai ya zama bai ji dadi ba to annabi kuma duk abin da zai bata ran wani baya san sa to shi yasa ba a taba yi wa manzon Allah kyauta ya ki karba ba to yanzu da Abu Jahab yazo da riga yayi kyautar ta ga manzon Allah ya sa ta ya shiga sallah lokacin da yake sallah sai idan sa ya fada kan kwalliya da kawa da aka yi ma wannan rigar yana idarwa sai ya cire rigar yace gashi ku mayarwa Abu Jahab tunda ai dama shi ya bayar to aje a mayar masa kayan sa shi yasa wannan dalili na farko kenan da wasu daga cikin malamai suka ambata da yasa manzo Allah ya ce akai wa Abu Jahab saboda shi ya bada rigar to tunda shi ya bayar a mayar masa da abun sa wasu malamai kuma suka ce a dalilin da yasa manzo Allah ya ce akai rigar wa Abu Jahab saboda riguna ne guda biyu aka kawo Abu wa Annabi sallallahu alaihi wasallama kyauta sanda aka kawo masa suna tare da Abu Jahab sai ya dauki wacce take da kyau mai kawa mai kwalliya mara kawa mara kwalliya kuma sai bayar da ita wa Abu Jahab to idan yazo ya shiga sallah wannan mai kwalliyar sai idan sai ya kai kan kwalliyar shine ya cire ta yace aje akai wa Abu Jahab shi yasa anan yace bayan yace idhhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahab ku tafi da wannan rigar tawa zuwa ga Abi Jahab wa atuni bi an bijaniyati abi jahab ku zo mun da an bijaniyar abi jahab ma'ana waccan rigar da na bashi ta farko ku je ku musanya ta da wannan ku zo mun da wacce bata da kwalliyar shi kuma ku kai masa mai kwalliyar mun fahimci bayani wannan shine sababi na biyu da wasu daga cikin malamai suka ambata amma sababi na farko shine mafi rinjaye kuma shine mafi inganci Abu Jahab ne ya dauko riga mai kawa mai kwalliya sai kawo manzon Allah dama suka yi kyauta manzon Allah kyauta na girmamawa na ban girma duk wani abu da yake shiga cikin zuciya ya burge mutum idan an bashi abun to suna zuwa su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi yasa Abu Jahab Allah yarda da shi ya dauko wannan riga wacce ta burge shi tana da kwalliya tana da kawa yazo ya kawo kyautar ta manzon Allah shi Abu Jahab dinnan alkunyar sa Abu Jahab amma asalin sunan sa Ubayd bin Hudzaifa inji wasu malaman tarihi wasu kace Amir bin Hudzaifa amma an fi sanin sa da alkunyar sa Abu Jahab Baquraishi ne yana cikin almuhajirun wanda suka yi hijira daga Makka suka dawo garin Madina kabila ɗaya suka fito shi da Sayyidina Umar kabilar Banu Adi kabilar Sayyidina Umar ita ce kabilar Abu Jahab wasu malaman suka ce a abaya daga cikin almuhajirun bai yi hijira daga Makka ya dawo Madina ba a'a lokacin da annabi ya zo fathu Makka a shekara ta 8 bayan hijira a lokacin ne Abu Jahab ya musulunta to bayan ya musulunta shine ya dawo garin Madina ya zauna kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta fi karfi ta fi rinjaye cewar Abu Jahab baya daga cikin almuhajirun ya musulunta lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya je fathu Makka shekara ta 8 bayan hijira yana cikin wanda suka san nasabar larabawa zai zauna ya jero maka nasabar mutum dan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan sai ya je har kakansa na 70 in ya dauki wannan shi ma sai ya je kakansa na 90 in ya dauki wannan sai ya je kan kakansa na 100 yana cikin waɗanda suka san nasaba na Laraba. Ilimi ne mai wahalar gaske, inda da yawa daga cikin mu idan da zaka titsiye mutum kace sai ya ambata maka kakansa na biyar, yana da wahala, ka hada shi da aiki. Amma ba Larabe zai ga maka kakansa na goma na ashirin, to ba shi ba ma wani ma ya san nasa, ya san na wannan, ya san na wannan, ya san na wannan, aka ga aiki ne mai wahala. Haddace sunaye: dan Musa, dan Idi, dan Sallau, dan Tanimu, dan Abdullahi, dan aita tafiya. Wannan sai Larabawa, mu ba mu san wannan ba. Daga ka san sunan babanka da kakanka shikenan, a kayi kokari ka ambaci kakan babanka shikenan, an je magariyar tikewa. Amma su Larabawa mutum zai iya kawo ma kakansa na goma sha biyar. Kuma wannan mutumi Abu Jaham, kariya da Ubangiji ya bashi tunda yake bai taba dandana giya a bakinsa ba, gashi dai musuluntarsa ya yi jinkiri. Amma duk da yanda shan giya ya watsu cikin al'ummar Larabawan Makka, gabanin zuwan musulunci shi bai taba dandana ta ba, gashi sun dauki giya kamar ruwa, amma shi bai taba dandana giya ba. Shine mutumin da ɗaya daga cikin mata na sahabbai da mijinta ya rabu da ita, Fatima bintu Qais, mijinta ya sake ta saki uku, ya mata saki saki ɗaya har uku, kaga yanzu ta nisance shi ko ba halin ya sake mai da ita, ko da ta hanyar sake aure, hatta sai ta auri wani mijin daban wanda ba shi ba. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mata, je kike zauna a gidan Ummu Shariq ki idda. Hatta duya za ta tafi, sai manzo Allah ya ce, ah, dawo na tuno Ummu Shariq ma abociyar ciyarwa ce, baki na yawan sauka gidanta, za ki takura, za su na ganin ki, ki je ki idda a gidan Ibnu Ummi Maktum, shi makaho, za ki sake yadda kike so, shi makaho ne, ba tare da kin takuru ba. In kin ji zafi za ki iya cire sutura ki sha iska, shi kuma makaho ne, ba zai ganki ba, balle ya sha'awarki, ki je ki idda a gidansa. In kin gama idda ki sanar da ni. Lokacin da ta kare idda, sai ta zo take ba manzon Allah labari cewar ta kare idda, amma mutane biyu sun nemi aurenta, da Muawiya dan Abu Sufyan da Abu Jaham, mabocin hadisin, sun nemi aurenta. Me manzon Allah yake gani? Manzon Allah ya ce, to ni dai in za ki ji shawari na, karki auri Muawiya, saboda talaka ne, in kin je gidansa za ki dandana kudaki, ba shi da dukiya, abinda za ku ci ya fi karfinku, sai ya fi karfinku. Sannan karki auri Abu Jaham, sandarsa ba ta sauka daga wuyarsa, ma'ana mutum ne mai dukan mata, karki aure shi. A shawari na ni dai ki auri Usama. Ta ce, Usama kuma ya manzon Allah? Tana ga bakin fata, za a yi ta auri bakin fata. Annabi ya ce, eh, ni in dai za ki ji shawari na ki auri Usama. Ta ce, to anya an gama ya Rasulallah, dan auri Usama. Shine ta auri Usama. Daga baya sai ta ce, kai, da ta tsallake zabin Annabi, da ta yi nadama. Sauran mata suna, ina ma ni ce Fatima bintu Qais ni na auri Usama. Ana ganinsa bakin fata, sannan kuma dan bawa da aka yanta, kaga ai duk kaskanci ne ko, mu bakakin fata na ana ganin mu makaskanta. Yanzu da zaka shiga cikin Laraba za su ga suna da wata izza a kanka, ko ka shiga cikin Turawa za su ga suna da wata izza a kanka, saboda kai bakin fata ne. To shine take ga ita kan kakarta ta yanke saka da ta auri Usama, ta bi shawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce, a tafi da wannan rigar tasa zuwa ga Abu Jaham, a zo masa da ambijaniya. Ambijaniya riga ce wacce take single, tsuratta wacce babu design, babu kwalliya a jikinta. Wasu malaman suka ce dalilin da yasa aka kira ta da ambijaniya, saboda riga ce da ake dinka ta a garin Manbij, gari riga ce da ake dinga ta a garin Manbij sai aka danganta ta zuwa ga wannan gari da ake dinka ta kamar yanzu akwai dinkin da ake ce masa Pakistan ko to kamar shigen haka annabi yace azai azo masa da anbijaniyatu abijaham rigar abijaham wacce batta da kwalliya wacce batta da design a tafi da wannan a canjo masa to me yasa annabi yace aje a canjo masa dayan biyu imma in Abu Jahal ne ya bashi wannan riga mai kwalliyar kar annabi yace aje a mayar masa Abu Jahal yace na shiga uku yau manzon Allah ya dawo mun da kyautata wani laifi ne ko nayi manzon Allah ya dawo mun da kyautata kar hakan ya daga wa Abu Jahal hankali shi yasa annabi yace a zo masa da anbijaniya Abu Jahal yana da wata riga daban anbijaniya wacce ita batta da kwalliya to dan ya kwantar wa Abu Jahal da hankalinsa kar hankalin Abu Jahal ya tashi kar hankalin Abu Jahal ya dagu ya ji cewar ya akai to manzon Allah ya dawo masa da kyautansa sai manzon Allah ya ce masa a zo masa da anbijaniyar Abu Jahal din dan me dan kwantar masa da hankalinsa ba wai dan annabi baya son kyautarsa bane ba wai dan annabi ya mayar masa da kyautarsa bane wannan ya nuna kenan ba a so ka mai da kyauta an ammaka saboda in wani ransa bai baci ba wani ransa zai baci in wani ransa bai so su ba wani ransa zai so su in wani abun ya masa dadi wani abun ba zai masa dadi ba mutane iri shine Bahaushe yace ba a mai da hannun kyauta baya to manzo Allah ba a taba bashi kyauta yake karba idan kuma akwai dalili zai bayyana in ma ka masa kyauta bai karbi kyautan ba zai bayyana dalilin kamar lokacin da aka zo masa da tukunya da ganyayyaki ciki aka kyauta ce aka yi manzo Allah annabi yace a nisantar da ita daga gare shi yanzu wanda suka zo da ita kasa ji ba dadi sai yace a yana ganawa da mala'ika Jibril kenan akwai dalili da ya hana shi ya ci abin da ke cikin wannan tukunyar kar su ji ba dadi su ga manzo Allah ya kyamace su ne yasa bai ci daga abin hannunsu ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce aje a zo masa da anbijaniyata Abi Jahal wannan shine dalili na farko tunda shi ya masa kyautar aje a canjo a zo da wacce batta da design dalili na biyu suka ce a idan manzo Allah ne ba shi anbijaniya ita batta da design ita kuma wannan khamisar tana da design to aje a canjo ta da anbijaniya a zo masa da anbijaniya a kaiwa Abu Jahal khamis to abin tambaya a nan yan uwa wace illa ce ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wannan rigar tasa aje a kaiwa Abu Jahal a zo masa da anbijaniyar Abu Jahal ga illa annabi ya ambace ta da kansa yace fa innaha alhatni anifan an salati saboda ita wannan rigar da nace akai wa Abu Jahal dazu ta shagaltar da ni daga sallata ma'ana ta dauke hankali kuma dube dai kai manzon Allah yayi ma wannan rigar kamar yadda Aisha ta bada labari fa nazara ila a'lamiha nazratan manzon Allah yayi dube zuwa ga design da kwalliya na wannan rigar dube guda daya to amma tare da haka sai ta dauke hankalin manzon Allah cikin sallarsa dazu ta dauke hankalina a cikin sallata saboda haka ku je ku tawo mun da anbijaniyar Abu Jahal ku sauya ta ku canja ta ku musanya ta da anbijaniyar Abu Jahal ai mun ji illar da ta sa manzon Allah mayar wa Abu Jahal wannan riga mai kwalliya yace a zo masa da anbijaniyar Abu Jahal ita kuma batta da kwalliya to nan ga wata tambaya ta biyu me yasa za a kai wa Abu Jahal shi din kwalliyar ba za ta bijiro masa a sallarsa ba an gane tambayar na'am na'am wato shi ko ta bijiro masa a sallah ba matsala na'am na'am da yushi Abuja mun an kai masa ba sallah da yayi da ita manzo Allah kuma zai sa yi sallah da ita haka manzo Allah ba tare riguna da yawa haka akwai da suka ambaci wannan wasu kuma cewa suka yi zai iya yiwa Abuja ham din nan makaho kaga in makaho ne ai ba zai ga kwalliyar rigar ba ko da ya sa yayi sallah da ita shi ba za ta bidiro masa a sallar sa manzo Allah kuma tunda ba makaho bane idanun sa suna gani idan ya sa yazo yana sallah za ta na dauke masa hankalin sa to Abuja kuma tunda makaho ne kaga shi ko da an kai masa ba matsala haka wasu malaman suka fa wallahu ta'ala a'lam to abu na karshe lokacin mu yayi ko abu na karshe da ya kamata mu karkare a kansa sai mu jinkirta duba darussan da zamu dauka karkashin hadisi wani babi ne muke karatu cikin sa kam na babu azzikir atiba salati ko babin da yazo yake magana kan zikirin da ake bayan sallah to wannan hadisi menene alakar sa da zikirin bayan sallah an gane tambayar mecece alakar hadisin da zikirin da ake bayan sallah na'am haka wanda ya rage aka to alaji bayanin ga ijtihadi ne da ka cancanta a jindina maka to ina ga na'am na'am a jinjina maka to insha Allah za mu duba wani magana malamai suka yi dangane da shi mawallafin wannan littafi na Umdatul Ahkam da ya kawo babin da yake magana kan zikiri bayan sallah kuma ya kawo wannan hadisi gashi ne zahirin hadisin ba zikiri bane canja riga ce da take dauke masa hankali a sallah to wani maganganu malamai suka yi wannan zamu jinkirta sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba abubuwan da muka karanta dan da suke daidai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntudan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نتنبأ نفركو نتنبأ جمدا وانا حديثي دمك كرنتا نا أمنا عائشة الله يدد إتا نتكي بيّن تشيور منزل الله صلى الله عليه وسلم yayi salla cikin wata riga wacce take da kwalliya da design sai yayi dube zuwa ga kwalliyarta da design ɗinta sau daya yayin da ya idar da sallar sa sai ce ku tafi da wannan rigar tawa zuwa gurin Abu Jahal ku tambayar da yake tunda ummuna Aisha Allah dada ita daga gare ta aka samu wannan hadisin wannan baya nuna cewar sallar nafila ce ba ta farilla ba wannan ita ce tambayar da mai tambaya ke yi sallar nafila ce ba ta farilla ba to dalilai guda biyu za su nuna cewar sallar farilla ce ba ta nafila ba dalili na farko shi mawallafin littafin Umdatul Ahkam Abdul Ghani Al-Maqdisi yadda ya fahimci hadisin sallar farilla ce shi yasa ya kawo shi a babin zikiri bayan sallah zikirin kuma da ake bayan sallah farilla ake zikiri to shi yadda ya fahimci wannan hadisi abun ya faru ne bayan sallar farilla shi yasa ya kawo hadisin karkashin babin zikiri bayan sallah zikiri kuma ana yi ne bayan sallar farilla sai dalili na biyu da annabi yace izhabu bi kamisi hadi ku tafi da wannan rigar tawa wannan yana nuna kenan ya idar da sallah ne tare da sahabbansa yana idarwa ya mika musu rigar yace su kaiwa Abu Jahab saboda dazu da ake cikin sallah kwalliyar wannan rigar na bidiro masa a sallarsa waɗannan dalilai guda biyu na nuna cewa sallah ce ta tafarilla to amma abin da zamu duba in mun zo me alakar wannan aiki na annabi cire rigarsa da yayi bayan idar da sallah ya bayar ya ce a kaiwa Abu Jahm a zo masa da ambijaniya me alakarta da zikiri bayan sallah shine abin da zamu duba in mun zo gabanin mu je gababi na gaba mai tambaya ta biyu na cewa assalamu alaikum Allah ubangiji ya karawa malam lafiya amin tambaya ta ita ce shin mutum zai iya yin zikirin yammaci da magariba ko da daddare ko dai iya da yamman ne zikirin yamma lokacinsa yamma ne kamar yadda ayat Qur'ani ta bayyana umurnin da aka yi wa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ce masa wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka shine zikiri na safe da yamma waɗannan lokacin Allah ya ce qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito kenan zikirin safe ana yin shi kafin fitowar rana kamar yadda Allah ya ambata ya ce qabla tulu'i shamsi sai ce wa qabla ghurubiha sannan kuma kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka gabanin rana ta fadi kenan zikirin yamma ana yin sa gabanin faduwar rana haka Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malamai suka ce mafificin lokacin zikirin safe shine bayan sallar asubahi zuwa gabanin fitowar rana mafificin lokacin zikirin safe mafificin lokacin zikirin yamma shine lokacin da gari yayi sanyi gabanin rana ta fadi wanda Bahaushe yake cewa al'asar sakaliya irin ka ce kamar daga karfe 5 din nan har zuwa faduwar rana to wannan shine mafificin lokacin zikirin yamma to amma mutum zai iya yin zikirin safe bayan fitowar rana zai iya yin zikirin yamma bayan faduwar rana malamai suka ce zai iya lokacin zikirin safe bayan asuba gabanin fitowar rana shine lokacinsa amma bayan fitowar rana duka safe ne in mutum bai samu yayi a wancan lokaci ba to zai iya a wannan lokaci har zuwa gabanin rana ta zo tsakiya in rana ta zo tsakiya to lokacin zikirin safe ya ta kenan mutum zai iya yi karfe 8 na safe 9 10 11 duka 11 da rabi duka mutum zai iya zikirin safe matukar bai samu dama ba duka wannan lokacin yana da damar yi a zuwa lokacin da rana za ta zo tsakiya kamar irin ka ce 12 da minti 10 da dai wannan lokaci rana ta zo tsakiya to lokacin zikirin safe ya wuce in mutum bai samu yayi ba sai ya jira kuma sai Allah kai mu gobe ya rasa na yau ka shi kuma zikirin yamma idan mutum bai samu yayi ba har sai bayan faduwar rana to zai iya yi bayan magariba in bai samu yayi ba har aka yi isha zai iya yi bayan isha haka malamai suka faɗi har zuwa a ɗauki ɗaya bisa ukun dare na farko irin ka ce kamar zuwa karfe 10 na dare duka zai iya yin zikirin yamma idan ɗaya bisa ukun 10 na dare ya tafi to yanzu yamma ta wuce an shiga an shiga dare to nan ma ya rasa dikirin yamma kuma sai jira sai Allah kai mu na gobe kenan mafificin lokacin dikirin safe bayan asuba har zuwa lokacin da gabanin fitowar rana mafificin lokacin dikirin yamma lokacin da gari yayi sanyi kamar kace time da ake kira la'asar sakaliya har zuwa gabanin faduwar rana annan shine mafificin lokacin zikirin yamma amma in mutum bai samu yayi ba na safe zai iya bayan fitowar rana har zuwa gabanin rana ta zo tsakiya sannan in bai samu yayi na yamma ba zai iya bayan magariba zai iya bayan isha har zuwa lokacin da za a dauki daya bisa uku dare na farko wallahu ta'ala a'lam abubuwan da muka faɗa na dadai Allah madaukakin sarki ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa da sakurakurai ko kuma tuntuɓen harshe muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da wannan karatu da muka yi Allah ya sanya shi cikin mizanin Allah ka karbi wannan karatu da muka yi muna tawassuli da karatun wajen roƙon Allah madaukakin sarki ya biya mana buƙatun mu na alkhairi duk wani mai bukata a cikinmu ubangiji ka biya masa bukatarsa duk wani wanda yake fama da rashin lafiya ubangiji ka yaye masa ka bashi lafiya ka kankare masa zunubinsa bisa wannan jinya ka sa jinyar sa ta zamanto kafara gare shi duk wani mai damuwa ko ta matsala ubangiji ka kawo masa mafita ka yaye masa damuwarsa ka yaye masa matsalarsa Allah ka albarkaci wannan kasata mu ka sanya albarka cikin rayuwarmu ka albarkaci rayuwar zurriyarmu ka amintar da wannan ƙasa tamu ka amintar da musulmi a duk inda yake ka daukaki musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah ka shiryar da shugabanninmu ka dora su kan tafarki na dadai ka sanya tausayin talakawansu cikin zukatansu ya Allah kar ka kama mu da laifukanmu ko kuma laifukan wasu daga cikinmu Allah ka gafarta mana zunubanmu Allah ka ji kanmu Allah ka tausaya mana waɗanda suka rasu ubangiji ka gafarta musu abinci da ka yalwata mana ubangiji ka dawwamar da yalwar har zuwa shekara mai zuwa damana da za ta kewayo duk wani wanda ke kokarin kuntata mana bisa ga abin da ka yalwata mana ubangiji ka shiryar da shi idan ba mai shiryuwa bane ka iyan mana da duk abin da kaga dama a kansa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من